sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Talata 29 ga watan Yuni shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Divan Niger sun soma jagorantar aikin kwashe 'yan gudun hijira daga jihar zuwa garuruwansu na asali. Wata cibiyar inganta harkokin noma a Najeriya ta kaddamar da wani sabon iri na wake wanda kwari da karancin ruwa ba su mai illa. Muna kuma da rahoto na musamman akan yadda wasu manoma a jihohin tsakiyar Najeriya suka fara noma a wannan damunan duk da rashin tsaro da ake fama da shi a yankunan. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A mako mai zuwa ne shugabar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hambare za ta dawo kotu domin sauraron kararraki da sojojin kasar da suka hambara gwamnatinta suke tuhumar ta da aikatawa. Lauyan Suu Kyi Kim Mao-zu ya shaida wa manema labarai a ranar Talata cewa ita da wasu masu kare ta, tsohon shugaba Win Myint da kuma tsohon magatakarda Mayo Aung, sun ce sun shaida karar a zama na farko da aka yi. Zama na biyu zai hada ne da tuhuma akan takarya dokar kasa kan dokar shawo kan afkuwar bala'i ta kasa da kuma fita yakin neman zabe lokacin annobar corona a ƙarshen shekarar da ta gabata. An tsare Suu Kyi yar shekara 72 tun 1 ga watan Fabrairu lokacin da aka hambarar da gwamnatinta ta farar hula kusan watanni uku da suka gabata bayan da jam'iyyarta ta National League for Democracy ta samu nasarar lashe zaben. Banda karya dokar hana fita ta COVID-19, ana kuma zarginta da amfani da abun magana da ba shi da lasisi da ya saba wa dokar sirrin jami'an kasar da kuma tunzura matasa na tada hargitsi da kuma amfani da fili don kungiyarta ta agaji. Sannan kuma ana zarginta da karban kuɗi kimanin dala 600,000 da kuma kilo 11 na gwal. A yau Talata ne shugaba Joe Biden ya kama hanyar zuwa jihar Wisconsin inda zai gabatar da yarjejeniyar kaddamar da kayayyakin more rayuwa da ya kai dala triliyan 1.2 domin gyaran hanyoyi da kuma gadoji, a lokaci guda kuma ya ƙara samar da ayyukan yi ga al'umma. Biden zai ziyarci wani ƙaramin gari na La Crosse wanda yawan jama'ar wurin ya kai 52,000 kuma zai zazzaga cibiyar sunfurin al'umma domin gane ma idan shi kafin ya yi magana akan abin da ya gani na alfanun samar da ababen more rayuwa da ya cimma yarjejeniya a kai a ƙarshen mako tare da waɗansu gungun sanatoci 10 masu ikon faɗa a ji, suka haɗa da 'yan jam'iyyar Republican 5 da 'yan Democrat 5. Matakan za su mai da hankali ne akan gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace sosai wanda Amurkawa suke amfani da su a yau da kullum, amma Biden ya ƙara jaddada cewa za a ƙara faɗaɗa ƙarfin yanar gizo a al'ummomin karkara na cikin Amurka. Za a kuma canza bututun ruwan sha a kafa wajen cajin motoci masu aiki da wuta da kuma zuba hannun jari a tsarin hanyoyi. Wata takarda daga fadar shugaban ƙasa ta shaida cewa kunshin ya ninka kashi 4 akan saka hannun jarin kayan more rayuwa da aka taba gabatarwa tun bayan koma bayan tattalin arziki da aka shiga a shekarar 2008 zuwa 2009, kuma mafi girma tun bayan wanda shugaba Franklin Roosevelt ya aiwatar bayan da aka fuskanci komadar tattalin arziki a shekara ta 1930. Birane da dama a kasar Australia na gab da shiga kulle saboda karuwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa na Delta da ya haura 4. Hukumomi a kudancin Queensland sun kallafa dokar kulle na kwana 4 a babban birnin kasar na Brisbane da wasu makwabtan yankuna da za a fara a yammacin ranar Talata, yayin da kuma a yammacin Australia a babban birnin Perth aka shiga kullen kwana 4. Biranen Darwin da kuma babban birnin jihohin arewacin kasar da Sydney, New South Wales suna cikin kulle na tsawon lokaci. Ana danganta sabbin kamuwa da cutar corona akalla 150 a fadin kasar da wani direban wata motar kawa limousine da yake dauko ma'aikatan jirgin sama na kasa da kasa a tashar jirgin sama na Sydney. Australia ta samu gagarumin nasara wajen shawo kan matsalar yada cutar COVID-19 ta hanyar dokar kulle mai tsanani inda ta sanar da waɗanda suka kamu da cutar 30,560 sai kuma aka samu mutuwa 910 bisa ga rahoton cibiyar bincike ta John Hopkins. Ta yi amanna cewa barkewar cutar yana da nasaba da yadda ba a samun yawaitar fitowa gangamin yin allurar rigakafin da kuma samun rudu dangane da allurar AstraZeneca da ake badawa sau biyu da aka fi amfani da ita a kasar. Nau'in cutar COVID-19 na Delta da aka fara ganowa a kasar India yanzu an gano irinta a kasashe 80 sannan tana ci gaba da yaduwa sosai a fadin duniya. Kasashen Portugal, Spain da Hong Kong sun ba da sanarwar sabbin matakai kan matafiya daga Birtaniya inda kashi 95 cikin 100 na COVID-19 din daga samfurin Delta ne. A ranar Litinin, Amurka ta daga gargaɗi kan tafiya zuwa Liberia, Uganda, Mozambique da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa zuwa mataki na 4 na hana tafiya saboda ƙaruwar cutar COVID-19 a ƙasashen. Gwamnatin Habasha ta ayyana tsagaitauta a yankin Tigray yayin da tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a ƙasar da dakarunta suka shiga makeli babban birnin yankin, lamarin da ya sa al'ummar yankin fantsama tituna suna murna. Gwamnatin ƙasar Habasha ta sanar a kafar sadarwar ƙasar jiya Litinin cewa za ta daina musayar wuta ba tare da ɓata lokaci ba biyo bayan shafe watanni 8 ana rikici a yankin. Wakilin muryar Amurka a makeli ya ce ba su ga sojojin gwamnati a birnin ba tun ranar Lahadi. Dakarun 'yan tawaye daga jam'iyyar 'yantar da al'umman Tigray TPLF da ke mulki a yankin sun sanar a tashar rediyon jam'iyyar cewa dakarunsu sun shiga makeli. Bayan kusan wata 5 da dakarun Myanmar suka karɓi ragamar ƙasar, gangamin neman sauyi da ake kira Spring Revolution ya yi sanadiyar zanga-zanga a faɗin ƙasar da kuma hargitsi da ya jawo rasa rayuka. Amma dakarun sojin ba su tsaya a kan tarwatsa masu zanga-zangar kaɗai ba, sun kuma riƙa bin 'yan jarida da ke ɗaukar rahoto a kansu. Sojojin Myanmar wanda ake kira da Tatmadaw sun yi amfani da kundin doka na Penal Code na farma duk wanda zai shiga lamarin aikin gwamnati. Waɗanda aka samu da laifi za su fuskanci zaman yari na shekaru. Sojojin sun tsare dubban mutane tun daga juyin mulki na 1 ga watan Fabrairu, wanda ya haɗa da 'yan jaridu da dama. Nathan Mang, wani editan Amurka da aka saki, ya yi magana a kan ukubar da ya sha wanda ya haɗa da duka tuhuma da kuma hana su abinci da ruwa. Yayin da shi kuma ɗan jaridan Amurka Danny Fenster har yanzu yake tsare a gidan yarin Yangon.
Gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, yau Talata hukumomin jihar Difa suka jagoranci ayyukan kwashe wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira zuwa garinsu na asali a ci gaba da ɗaukar matakan farfaɗo da tattalin arzikin jihar bayan shafe shekaru kusan 6 na fama da hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Isowar ayar motocin kantoman Difa da shugaban majalisar mashawartan jihar ta Difa kenan a Dazu da Hansi, inda 'yan gudun hijira ke jiran motocin da za su kwashe su zuwa gida. Malam Lawan na daga cikin waɗanda suka gudo daga garin Ngagam bayan wani harin da aka kai shekaru 3 da suka gabata.
Mun sha wahala, ba gona, ba aiki, to ya kamata ko macen inda da gudun ba mu da fargaba ko na second haka, amma an ce da ya yi sauki. Kuma da labarun da muna samu yau an shiga gari kaza, yau an shiga gari wancan din nan, yanzu 'yan watannin nan, to yana da sauki. Ba ma ji kaga ko ka gudu ko baka gudu ba, lokaci bai yi ba.
Galibin 'yan gudun hijirar da ke zaune a wannan sansani na kewayen garin Difa mata ne da yara ƙanana a fili suke bayyana farin cikin ganin wannan rana ta komawa gida. Wannan shiri na gudana ne a daidai lokacin da hukumomi suka fara ɗaukar matakan sake buɗe kasuwannin kifi. Mustapha Arimi shine mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar Difa.
Kifin wannan, kogin cadin wannan da kogin kuma da biyobin wannan, wallahi ya fi kamfanin fetur a wurinmu. Yau shine fetur ke ƙasarmu. Wannan gurin aka buɗe shi, kowa zai wadata, kowa zai walwala, kowa zai daɗi, ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni ba da sauransu. Kaga wannan kogin ta Chadi shi ke rike da al'umman nan da yake nan kusa da karkara nan na Chadin, na Cameroon, na Niger, na Nigeria, duka a wannan fadaman kogin ta Chadin nan suke amfani. Da jiya kun zo za ku gani mota sun yi loading kifi bisa hanya suna tafiya da daman tsaro.
Batun tsaro na da muhimmanci wajen dorewar ayyukan farfado da tattalin arzikin jihar, saboda haka hukumomin Niger suka dage akan wannan fanni, inji Bube Warzagan Adamu, kantoman karamar hukumar Difa.
Mun matakan da za mu tsoka musu guarantee ne na tsaro. Shi kuma wannan yana tsammani waɗanda Allah ya sa su anka ba wannan hanyar su yi tsaro suna cikin fama ƙara tsare su. Muna kira ga mutanen da duk za su koma cikin garuruwansu su lissa hawa su gani garin nan nasu ne, kuma banci yana nasu, rayuwarsu a nan take ɗarmi, tirke ne.
A tsakiyar watan nan na Yuni ne hukumomin Niger suka kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwan da suka fito, inda tuni aka kwashe sama da 5,000 zuwa garin Barwa. Shirin da za a ci gaba da gudanarwa zuwa lokacin da za a kammala kwashe mutane kusan 300,000 da suka tserewa hare-haren Boko Haram yau shekaru kusan 6. Abin da ya sa shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya kuduri aniyar kawo ziyara a nan jihar Difa a cikin wannan mako. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. Bayan shafe shekaru 10 ana binciken ingantaccen iri na wake da kwari da karancin ruwa ba su mai illa. Cibiyar bincike inganta harkokin noma da asusun bincike na harkokin gona, wato AATF, wanda suka jagoranci wannan binciken da tallafin wasu kungiyoyi na gida da na waje, sun kaddamar da sabon irin a jihar Kano a yau Talata. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta halarci wannan kaddamarwar, ga rahoton da kuma ta aiko mana.
Najeriya ta taka muhimmiyar rawa wajen samar da ingantaccen iri na wake da kwari ba sa yi masa illa. An kaddamar da wannan iri na wake ne a yau a Kano bayan shafi shekaru fiye da 10 ana gudanar da binciken. An kammala wannan bincike na wake Sampi 2020 a shekara ta 2019. Wanda zai taimaka wajen inganta yabanyan manoma na daga asarar da suke yi a da na kimanin kaso 80 cikin 100. Da yake kaddamar da wannan sabon wake, gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda sakataren gwamnati Usman Alhaji Usman ya wakilce shi, ya ce manoman jihar Kano na daya daga cikin manoma da suka fi kowa noma wake, yake fatan waken zai dawo da martabar dalar gida da ake da ita a da.
Ana ta bincike ba a Najeriya ba, har kasashen waje aka je, amma alhamdulillah lillahi waɗanda suka yi duk wannan aiki 'yan Najeriya ne. Yau dai gashi a Kano shine wurin da aka fara kaddamar da wannan iri na wake. Wannan wake yana ninka baninkin wato abinda ake samu a eka ɗaya, saboda kwari ba sa iya wato haike masa. Saboda haka su sayi wannan wake da aka kaddamar yau, kuma ya babu shakka za a ga bambanci, za a ga ribar da za a samu.
Ministan harkokin noma da rayuwar karkara Sabo Nanono, wanda ya samu wakilcin Alhaji Garba Hamidu Sharubutu, ya ce samun nasarar da wannan cibiyoyi suka jagoranci wannan bincike zai bunkasa harkokin noma, musamman ma wajen fitar da yabanya kasashen waje.
Cewon manoma ya kamata sai amfani da wannan dama, tabbatar da cewa sai amfani da wannan wake ko kuma irin abin da ya sa kwa ya nananta wannan, ba saboda wani abu ba, saboda yawanci idan ma'aikatan mu suka zo da sabon hikima na inganta harkar noma, to yawanci mutane suna watsi da shi, ba su rungume shi su yi amfani da shi. To shi yasa yace lalle manoman mu ya kamata su sani cewa wannan iri an gwada, a kuma tabbatar da cewa ingantacce ne, kuma bayan zai kare shukanmu daga wayannan kwari, kuma a kowane hekta ana iya samun ƙarin amfanin da za a samu.
Shi ma wani jigo a wannan bincike, wanda shi ya jagoranci binciken irin na ingantaccen irin waken, Farfesa Muhammad Lawan Umar, ya ce abin alfahari ne gare su da aka kaddamar da ingantaccen irin na wake wanda kwari ba sa yi masa illa.
Kusan shekara sama da 10 kenan muna aiki akan wannan sabon wake da Allah ya tabbatar mana da yau aka kaddamar da shi. A wake ne wanda fama wajen ya za a yi a samar da shi. Akwai wata kwaro da ake kira ita marukar turanci ma na tsutsa ce take cin furan wake in ji tsala kenan sai ta ji kuma ta ci kwansansa ko ta ci kwayen to ta damun su kun ta rage albarkacin wake da ake samu kasancewar Najeriya Allah ba ta albarkacin albarka cewa ita ce kasar ta kowace kasa yawan noman wake da kuma yawan amfani da waken kuma wannan abun ya zama kwaro mai matukar muhimmanci a gare mu da a samu maganin sa to Allah ya taimaka ka samu wannan magani kuma kai kokari ka gano wanda yake da wannan kariya din sannan muka zo muku kai masa aure anan dan azumshawar an samar da shi ga manoma zama suna noma shi a kasar nan
da yake magana yayin kaddamarwar shugaban manoma ta kasa Akita Kabiru Ibrahim ya ce kimanin hektare miliyan 12 na kasa ne za a noma sabbin irin na waken a kasashen Afirka duba da cewa wake na daya daga cikin muhimman abincin da ƴan Afirka suka fi ci Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya
a gaida Baraka Bashir kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda wasu manoma a jihohin tsakiyar Najeriya suke kokarin soma noma a wannan daminar duk da rashin tsaro da ake fama da shi a waɗannan jihohin ga dai Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
a yayin da daminar bana ke ƙara shigowa ga dangadan a akasarin ƙasashen Afirka ta yamma manoma a wasu jihohi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya sun fara shirin aikin gonar gadangadan a gonakinsu duk kuwa da matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a wasu yankuna na jihohin to sai dai wata babbar matsala da manoman ke fuskanta ita ce na rashin samun takin zamani cikin lokaci al'amarin da suka ce yana matukar kawo cikas wajen samun amfanin gona mai yawa manoman dai sun ce duk da matsalar rashin tsaron samun tallafi na musamman daga gwamnati zai taimaka matuka wajen bunkasuwar noman ta yadda za a samu abinci mai yawa Dr. Umar Lokoja na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma a jihar Kogi ga abin da yake cewa
to babban dai kiran ga dukkan gwamnatocin nan guda uku na jihar Niger da Kogi da Kwara shine kira ga su wannan gwamnoni su duba Allah su taimaka a bawa manoma tallafi na taki in so samu nema waɗanda suka nemi tallafin kuɗi a taimaka a ba su
amma ya kake kallon damanar bana musamman kamar jiha irin ta Niger da kuma Kogin ma wani bangare ana fama da matsalar tsaro menene tunaninka
to anan dai bangaren jihar Kogi da Sauki domin gwamnatin jihar Kogi tana iya kokarin ta wajen kula da tsaro ma ba sauran jihohi musamman ma jihar Niger tana fama da matsalar tsaro saboda haka ya kamata gwamnatin jihar Niger ta yi kokari a taimaka akan sa majami'an tsaro domin mutane su samu su noma abin da za su ci
na'am
saboda wahala ta yi wa mutane yawa ana cikin wani hali matsananci wanda ya kai a ce yau bakwai mudun shinkafa ba tiya kwano na arewa ba mudu na shinkafa naira 750 ai sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una
a baya dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da shiri na musamman na bada tallafin bashi ga manoma da nufin bunkasa noman bayan daukar matakin hana shigowa da shinkafa yar kasar waje to amma Dr. Umar Lakwaja ya ce shirin baya tafiya kamar yadda ya kamata a wasu jihohin
akwai manoma anan jihohin nan na mu guda ku da kake magana wanda sun yi applying din kudin noma, wasu jihohin sun bayar, amma wasu jihohin har yanzu kuma an ce abin na gwamnatin tarayya ne, kudin har yau bai shiga hannun talakawa ba.
A jihar Niger dai akwai matsalar rashin tsaro da ke kawo cikas wajen aikin noman ga manoma kamar yadda ya kamata. To amma ga abin da shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar manoma ta jihar Niger, Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagora, ke cewa akan wannan al'amari.
To muna fata na harko da manoma kowa ya tashi tsaye ya aikin noma tun daga ruwa ya kankama, kuma kada a tsaya saboda aka yi faruwa wancan shekara aka dan dauki cewa ai ruwa zai kai lokacin zai bai kai ba, wasu duba su iya girba abin abincin su ba saboda ba an yi lati an yi ba a cikin lokaci ba. To wanga ma haka nake kira ga manoma ya uwana su mai da himma a cigaba da yi, kuma na sa akwai matsala da yake damun manoma shine maganan taki.
Idan ma batun takin nan ne nake so in maka yanzu an samu takin ko?
To an fara babadawa, to amma an yin gaskiya bai isa ba, mata za a karo, kuma bayan haka nan bane gaskiya kudin taki ya tashi sosai, kuma ba komai ka haka ba. Muna labarin cewa ita karan kanta gwamnatin tarayya ta ce tallafi yanzu a kayan sun ce ma a kai shi ma a kai da shi kan 9,500, to haka a nan Niger ma ana sai da shi ne a kan 8,000. To amma kaga da yake ya kara yanzu in ka je kasuwa za ka ga 'yan masu 'yan soke da 'yan sari inda za ka suna su ya 9,000. To ba a nan take ba, wannan yana da kyau. Misali muna ma gudun idan ba a kokara ka samu taki da yawa ba to za a samu matsala, saboda akwai yan gwaragurbi wanda su ke kuɗi ko ta halin ƙaƙa, sai yawanci abin da suke yi sukan sai su mai kyau zai tara su haɗa ma da ƙasa su je suna ribagen ana anajefu. To akwai shi muke ma tsoro yanzu, haka sai mutum ya aiki ya yi komai da komai ya je ya sa taki bai amfani ba. To kuma ga hannun muke ciki, don gaskiya ta Allah duk da cewa dai an fara samun sauki, in ba sa sauki sosai ba za a samu babban matsala a kan abinci, saboda wasu ma ba su iya shiga cikin kurmin da suke shiga da sai kusa kwana rugudun ranshi. Na biyu kuma ga shi wasu hanzu ba su ma fara ba, sannan uku ma wasu da suke koma ma gidajensu kaga akwai matsala, sannan shi karan kan shi ruwan nan in ka lura sa ana fara shi in ya fara in an zo aka yi shi da yawa sai kuma a ɗauki ɗan lokaci, wani wani kuma a ɗauki lokaci ma ba a yi shi ba, to kaga shi ma akwai ɗan illa sai da gap da ake samu. To ina fata za a tashi tsaye, manoma su tashi tsaye a ba da himma, saboda kan mu zo mu shiga cikin laluran yunwa ko kuma abinci ya kasance ya gaza saiwa ga wanda mai karamin hali.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tuni ta fara raba takin zamani akan farashi na naira 8,000 ga kowane buhun takin, kamar yadda kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Zakari Jikan Toro ya yi karin bayani.
Yanzu abin da muka samu mun samu tirela 100 na NPK. Zahiri abin da muka raba kenan wannan NPK.
To amma akwai matakin da kuka dauka na ganin an raba shi daidai manoman na ainihi sun samu ko?
Kwarai da gaske. Na farko tukuna shine duk inda kasancewa muna da stock to an kai taki wurin kowane local government, in banda inda muka san cewa akwai matsala na tsaro sune kadai ba mu kai ba, kaman bangi. To na bangi shine muka ce a kawo Kwantagora, mutanen da ke bukata sai su zo wurin, duk dama abin da suka ce suna so kenan. Mutanen kafin koro su kuma sun ce a kawo musu nasu a faiko saboda tsaro. Ah, mun kai musu kagara, mun aje a kagara mun aje kuma a ta gina.
To kaman farashin nawa ne, kaman yadda aka saba ne koko bana akwai canji?
Akwai canji yanzu 8,000 ne, saboda tallafin da gwamnatin tarayya ta bayar shekarun da suka wuce karun ga sun doke wannan tallafin, to ka dole ne farashi ya tashi. Amma duk da haka idan ka bincika a kasuwa har yanzu za ka ga cewa 8,000 din nan shine farashi mai rahusa, don kowane ka samu yanzu daga mai 10,000 okay baba sai 10,011 sai 23 sai 5, har yanzu 8,000 din nan farashi ne mai rahusa.
Na'am, to yanzu daga karshe wannan jankun ne zaka yi ma duk wani mai shirin karkatar da takin nan zuwa wani wuri?
Subhanallah, ai mun dauki matakan da yake duk wanda muka ga cewa yana so ya karkatar da takin nan zuwa wani wuri tafke shi za a yi shi gaban hukuma ne. To min kaga abinda muke hasashe, Allah shi kiyaye, Allah shi kare. Wannan matsala na tsaro da muka samu kaga ya hana yawancin manoma zuwa gonakin su. su. To kaga ko dole ne yanzu tallafa ma manoma su domin wayanda ke iya zuwa idan mai yin hectare biyu ne da yanzu shi kara zuwa hectare uku saboda a samu bunƙasan kayan abinci nan gaba.
A yanzu dai bayanai na nuna cewa manoman da dama sun fara komawa gonakinsu domin yin noman bayan samun saukin yan bindiga da suka addabe su a baya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Toma dalla gaida na Batsari, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda ƙarshen makon da ya gabata ne ƙasar ta fice daga wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Larabawa yan ƙasa da shekaru 20, bayan da jamhuriyar ta Niger a wasanta na ƙarshe ta yi kunnen doki 2-2 da ƙasar Algeria, yayin da ƙasar Misir ko kuma Egypt a wannan rukunin na A ta shafe ƙasar Mauritania da ci 4-1, abin da ya sa Misir jan gaban wannan rukunin ta maki 9, sai Algeria ta biyo da maki 4. Yayin da jamhuriyar Nijar take matsayi na 3 da maki 2, sai Mauritania ta 4 kuma ta baya da maki 1. Kenan idan aka dubi wannan rukunin na jamhuriyar Nijar na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Laraba Group A, Misir da Algeria ne suka kai mataki na gaba, yayin da Nijar da Mauritania suka yo gida. Duk da jamhuriyar ta Nijar a ƙarshen makon jiya ne aka zo ƙarshen wasan ƙwallon ƙafa na kofin Alubalanka ko kuma Coupe National ta jamhuriyar Nijar a hilin ƙwallon ƙafa na Stade General Seni Kunce na babban Yamai, tare da halartar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Bazoum Mohamed, wanda ya baiwa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN kofin bayan ta gama da club din AS Police a bugun daga kai sai mai tsaron gida da ci 4-3. Ita dai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta jamhuriyar Nijar ita ce zakaran kwambalar ƙwallon ƙafa ta Super League ta bana ta jamhuriyar Nijar din, kuma ita ce ta lashe kofin Kalubalenka na ƙwallon ƙafa na ƙasar na wannan shekara ta bana. Duk da har yanzu a jamhuriyar ta Nijar sanar da cewa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ce ke zakaran Super League ta ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar ta Nijar, wasannin mako na 25 na teburin ƙwallon ƙafa na ƙasar din ya bada sakamako kamar haka. AS Onidip ta sha kashi 2-3 a hannun GS Adar Abirni Yamai, sai Sahel Sporting Club da Tawa Irana FC 2-1. AS Garde National Niger tawa Jangwazo ta mara 5-0. AS Douan ta Yamai ta sha kashi 1-2 a hannun Racing FC ta mata Yamai. Olympic ta Yamai tawa AS Police 1-0. Sai AS Fantasuzoji ta sha kashi 1-1 a hannun AS Nijilek. A kofin nahiyar Ture na wasannin ƙwallon ƙafa da ke wakana yanzu haka, a jiya ƙasar Faransa da kirkida kofin duniya ta fice daga wannan kwambalar, bayan da ta sha kashi a bugun daga kai sai mai tsaron gida a hannun ƙasar Swiss ko kuma Switzerland, inda tauraron ta Kylian Mbappe ya kasa saka bugunsa a gaban mai tsaron gida na ƙasar Switzerland, sai dai Tony Pele da ke darsawa sosai da matashin na ƙasar Faransa ya yi kira da a bar tursasawa Samarin saboda ya kasa saka nasa ci, haka ma ya yi kira a gare shi da ya kalli gaba, kuma a cewar Pele gaba gobe ne, tare da Soma Atisai Soma da bugun daga kai sai mai tsaron gida, inji tsohon tauraron ƙwallon ƙafa na duniya kuma na tarihi ɗan ƙasar Brazil Pele da ke darsawa da Kylian Mbappe da ya bashi wannan shawarar. Ita ma ƙasar Spain ta kai ga quarter final na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai, bayan da ta karkare ƙasar Croatia da ci 5-3 a ranar jiya, amma sai dai ƙungiyoyin biyu suka shafe minti 120 suna fafatawa. A yau Jamus tana karawa da ƙasar Ingila, yayin da ƙasar Ukraine ke buga da ƙasar Sweden ko kuma Sweden. Haruna Mamman Bagwa na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bagwa, yanzu ko ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya.
A mako mai zuwa ne shugabar ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hambare za ta dawo kotu domin sauraron kararrakin da sojan ƙasar da suka hambare gwamnatin ta suke tuhumar shi da aikatawa. A yau Talata nan ne shugaba Joe Biden ya kama hanya zuwa jihar Wisconsin inda zai gabatar da yarjejeniyar kaddamar da kayayyakin more rayuwa da ya kai $1.2 trillion domin gyaran hanyoyi da kuma gadoji. A lokaci guda kuma ya ƙara samar da ayyukan yi ga al'umma.
Da masu sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.